An jima ana ta tsokaci akan illolin da yajin aikin malaman jami'o'i na Najeriya ke kawo ga sha'anin ilimin kasar, kuma har yanzu an kasa samu hanyar magance matsalar ta yajin aiki. Duk lokacin da malaman jami'o'i suka tsunduma ga yajin aiki, dalibai musamman ƴaƴan talakawa su ne abin ke shafuwa kai tsaye. Bisa ga yadda matsalar take karewa da kuma damuwa da halin da ake ciki yanzu, yasa kungiyar dalibai ta Najeriya ta yi barazana ɗaukar mataki, muddin gwamnati da kungiyar malaman suka kasa shirya kansu.
To sunana Comrade Usman Ayuba, kuma ni ne mataimakin shugaban ko in ce dautacin usa wanda ke kula da harkokin dalibai na shugaban kungiyar dalibai na Najeriya, Comrade Sunday Ashefan. Mafi abin da yasa muka shigo wannan sakutan mun zo ne akan maganar asu. Saboda a lokacin ne ga Congress ga kowa kowa zai fada opinion ɗinsa, musamman me wata matsayi kamata Najeriya ta ɗauka ko ɗaliban Najeriya kamata ta ɗauka akan wannan strike ɗin. An zo level ɗin da aka yarda cewa gaskiyar magana mun daina yarda cewa ASU ko Federal Government su tafi yajin aiki. Yanzu mun yanke hukunci 28 ga wannan wata, in dai har ko ASU ko Federal Government su yi wani abu ba, abin da zan yi shine za mu je mu tare international airport, duk wani airport da ake tashi zama international zai zama close, kwara a ce kowa ya daina komai a ko'ina. Sannan duk wani federal road da take kan hanya za mu je mu blocking inter, ba wanda zai kara mu federal road, amma na state mutum a local organization zai ce haka, a local abubuwan su, amma duk wani abu na federal government za mu shooting ɗinsa off. Su ma ASU za mu je mu condemn ɗinsa, mu kuma rufe office ɗinsu. Minister of Labor ma za mu closing inter ne wani aiki, Minister of Education ma kwara su dinga aikin gaba ɗaya. Kwara daga baya in an zo an yi settle wani feature ɗin Najeriya, saboda duk abin da ake magana ake ta Najeriya, in kuma ake ta Najeriya magana ake talaka, to shi kuma talakan shi ne ɗin Najeriya ɗin, kuma mu ne za mu zama mu ma anan gaba, zama wasu daga cikin shugabannin ƙasa wasu kuma abu.
So da yawa ƙungiyoyi na barazana har ma da afkawa cikin yajin aiki, duk da yake hakan kan ƙara kawo cikas ga rayukan 'yan ƙasa. Yanzu da yake malaman jami'ai sun tsunduma ga yajin aiki, dokar mataki da kungiyar dalibai ta yi ba zai kara jefa jama'a cikin damuwa ba.
In an ce za a kwaci yanci, wasu abubuwa za su faru wanda dole mutum zai haƙuri da su. Mu ɗin nan duka muna da iyaye, kuma duka iyaye mu talakawa ne. In mun fita mun ci wani abin, sun san cewa wannan abin ga abin da zai zalta. Kaga kenan da a ce akwai wani laifi, tunda duk muna da iyaye za su ba mu shawara cewa wannan abin zai jefa da wani abu kamar haka. Kaga kenan ba abin da zai faru. Kamar yanda na gama Lebo, Lebo in za su yi shooting down Najeriya ba sa cewa saboda iyaye ko mu dalibai za mu shiga masifa, a su kawai wannan target din salary ne. To kaga mu wata gidan mukun shi a dawo makarantar kawai shine abin da yake muke so.
To ko yayan yara ke kallon wannan barazanar, duba da cewa akasari yaran su ne wannan matsala take shahuwa kai tsaye.
Gwamnati tarayya da ASU kamar giwaye ne biyu waɗanda suke faɗa tsakanin su. To bai kamata a ce ya shashi talakawa, saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan ultimatum din da anka bayar, saboda haka ga Allah ya sa kuma zai yi amfani ga talakawa.
Ra'ayina dai kamata ya daidaita tsakanin su da kuma 'yan makaranta din. Ina jiragen aikin bai da wani amfani.
Duk lokacin da aka samu irin wannan tankiya tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin Najeriya, jama'a sukan yi ta kiraye-kiraye, kuma har yanzu dai an kasa shawo kan matsalolin. Ko wannan matakin da ɗalibai suka ɗauka yanzu zai tasiri, lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.